Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mita 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma za a iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinat Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Litinin 21 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu tabo maganar yadda bashi ke shafar tattalin arzikin iyalanmu.
Musamman ma yadda wani lokaci hakan ke haifar da tabarbarewar jin dadin iyali har ma ta kai ga haddasa tashin-tashina a tsakanin makwabta ko kuma aminai. Shin dole ne sai an ci bashi?
Mas'ala ta bashi wani abu ne wanda yake idan mun kalle shi a rayuwar mu ta yanzu taimako ne. Inda za mu dauke shi a matsayin haka
yanayin da muka tsinci kanmu a yau na matsatsin tattalin arziki ko kuma na halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka samu cin abinci sutura to baya da shi idan ko baya da shi dole ne mai hanyar da zai samu domin ya biya wannan bukata
ni dai ina ganin kaman kanta idan mutun yayin da rayuwa ta zo masa ya dau hakuri zai iya cimma burin sa yanzu kaman a Kano wallahi wani bai da abin da zai ci amma ya shiga kasuwan kwari ko cikin kasuwar rimi a lokacin yana hada 700 ko 800 sai ta ga ta tafi gida.
Muna tafa da wasu amsoshin da kuka aiko na tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Mun tambaye ku tunda sanyin safiya shin ta yaya ko kuma wace rawa bashi yakan taka tsakanin al'umma wanda yake shafar tattalin arzikin iyali.
To sakon farko daga Dahiru Badamasi Bulkachuwa yace yau da gobe wato ko gaskiya cin bashi a wani lokaci yakan zama dole ne duba da yadda wasu lokutan yakan zama dole saboda bukata misali abinci ko kuma rashin lafiya da yakan zo bayan ba a tanadi kudin magani ba amma kash wajen biya wani sa'in yakan shafi rayuwar iyalai ta yau da kullum. A ƙarshe nake fatan Allah ya hore mana kuɗin bukatunmu na yau da kullum.
To amin amin.
Amin.
Sai Shu'aibu Zidane. Assalamu yau da gobe. Haƙiƙa cin bashi yana da matsala ba ƴar kaɗan ba domin yakan haifar da gaba tsakanin wanda ya ci da wanda ya bayar kuma yakan sa mutuncin mutum da na iyalansa su ragu a idon jama'a. Sai dai wani lokacin dole ce take sa mutane cin bashi wato babu. Ya Allah ka hore mana yadda zamu yi domin tsira da mutuncin mu da na iyalanmu amin.
To amin amin. To sai kuma Muhammad Ahmad Idris yace salamin yau da gobe. Haƙiƙa cin bashi masifa ne domin duk wanda cin bashi ya dabaibaye masa zuciya to komai ya mallaka sai ya ci bashin nan. To Allah ya kyauta.
Amin. Sai Mutawakkil Gambado ko yace yau da gobe. Haƙiƙa yawaitar cin bashi a tsakanin al'umma shine babban ma'aunin da ake amfani wajen auna girman talaucin da al'umma suke ciki. Domin kuwa da wuya mutum yana cikin wadata ya tafi ya nemi bashi a wurin mutane. In kuwa mutane suna cin bashi saboda talaucin da suke ciki to shakka babu tattalin arzikin kasashen su yana cikin halin rai.
Kwakwai mutum kwakwai. Kamar yamu.
To sai kuma Abubakar Musa yace bashi abu ne mai matukar matsala kuma illar bashi ka cika kibiya. Kuma dama wasu sukan ci bashi ba don su biya ba kuma wasu bakin ciki ne ke sa su ci bashi. don kada mutane su ci gaba da fatan zamu daina kyashin abin da dan uwan mu zai samu.
Amin.
To amin amin. So sai Din Ibn Uthman yace bashi a wani lokaci rukun asiri ne, amma a wani lokaci kuma tunan asiri ne.
Sai kuma ga Sala Muhammad Sala Damari yace yau da gobe gaskiya yau maudu'in naku kamar kun san abin da ke damu mu kenan. Shakka babu cin bashi tsakanin jama'a tana saurin karya tattalin arzikin mutum. Misali ma idan kai mai karamin karfi ne yau kana da shago a zo a karba bashin 100-200 da ba za a biya ba, matsalar mutum daga ya ci bashi kayan ka matsalar mutum daga ya ci bashin kayan ka to fa kun fara boye-boye. Da fatan Allah ya raba mu da ciyo bashi. Amin.
To ga wani shi kuma Musa Kallamuduwa ko yace salam yau da gobe, lallai cin bashi yana taka rawa sosai wajen karya tattalin arziki. Idan kuma kana cin bashi komai in ya shigo hannunka albarkarsa kadan ce, dan da abinda ka ci bashin kuma haka nan zaka mika ko kai wato dole ka biya bashin
haka ne kamar Allah dai ya sauke
sai kuma bukatun da ba a rasa ba zai zama su ne suka biyo daga baya
haka. A karo guda?
Eh, karo mana.
Sai kuma Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe cin bashi na kawo mummunar kuma baya ga ci gaban mutum kai har ma da iyalinsa. A yau zaka ga mai amsar albashin 30,000 a wata ya ci bashin banki, ya siyo mota ko ya ƙara aure ba tare da la'akari da illar da za ta biyo baya ba. Yin haka zai saka rayuwarsa cikin iyalinsa cikin takura. Allah ka raba mu da cin bashi.
To bari mu leƙa shafin mu na Twitter shi ma mu dan tsakuro abinda muke da su a wurin. Inda sakon farko daga @baba gana zango yace at VOA Hausa, idan aka yi magana karɓar bashi to tabbas an san babu ce ta riski aljihun mutum. Dan ba wanda zai ciyo bashi matakar yana da kuɗi.
Sai @ad_mahuta yace bashi hanji ne kuma yana a wuyan kowa, amma mafi yawancin mutane ba su san biyan bashi. Allah dai ya kyauta.
Amin amin.
Sai @Muhammad Salihu Kaura
shine
yace @Muhammad Kaura 01 yace rashin biyan bashi cikin lokaci shine ke haifar da matsaloli, kasancewar hakan ke iya zama sanadin ƙarewar wanda ke bayar da bashin.
To ga na ƙarshe a shafin na Twitter wanda yace @kbashir ko _ ne yace @VOA Hausa, cin bashi yana karya tattalin arzikin mai badawa da mai karɓa, haka kuma yana iya shafar tattalin arzikin ƙasa kanta.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Yau ma wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da matasa a zauren mu na muhawara game da cin bashi. Ga yadda suka tattauna a zauren.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina wa mai sauraro barka da zuwa wannan zaure da a yau nake da manyan baki. Akwai Mustafa Haruna Malumfashi, Muhammad Lawal Hamid da Sa'adatu Ahmed Bustani. Za mu tattauna akan wani batu da ya damu matasa. Wannan batu shine matsalar da cin bashi yake haifarwa tsakanin matasa, musamman makwabta da abokan juna. Me sauraro zai ce me yasa muka tada wannan batun? Muna da labarin cewa akwai inda abokai suka raba gari akan bashi, sannan akwai inda aka kusan daukan rai akan bashi, wani wurin ma an rasa ran. To waɗannan sune dalilan da yasa muke son mu tattauna akan wannan batu da ya zama zan iya cewa ruwan dare ga magari a halin yanzu. Wasu ma bashin suke ci su kai ga yin aure, wasu kuma gudun auren suke yi saboda bashi ya yawa a kawunan su. To yanzu zan fara wannan tattaunawa da Malam Mustafa Haruna Malumfashi. Me zaka ce akan wannan batun, Mustafa?
To alal hakika idan aka kalli rayuwa ne take tafiya, mutum ba a iya cewa zai tafiya shi kadai, dole sai ya jingina da wani. Amma mas'ala ta bashi wani abu ne wanda yake idan mun kalle shi a rayuwar mu ta yanzu taimako ne, inda za mu dauke shi a matsayin haka. Sai dai kuma an taru ba a zama daya ba, ta fuska daban-daban. Wasu sukan bada bashi da manufar taimako, sun bada ba a dawo da su ba. To dole wani abu zai shiga a zuciyarsu an wani yazo koda da gaske yake dan a taimaka mai din to ba za su yi ba. Wasu kuma sukan bada bashi ta fuska biyu, da taimako da kuma neman riba. To mafi yawanci waɗanda suke karɓar bashin nan wasu riba ce take masa yawa, har za ta kai ga al'amura sun kai ga sun dame su bayan da za su yi su biya, domin ribar tana yawa. To muna kira ga waɗanda suke bada bashi da manufa ta riba da su duba yanayin da ake ciki.
To ba zan zo gare ka lawa. Me ma ne ke sawa mutum ya kai ga cin bashi ma tun farko?
Alal haƙiƙa yanayin da muka tsinci kanmu a yau na matsatsin tattalin arziki ko kuma na halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka samu. Haƙiƙa dole musamman matashin da ya waye gari mai yiwa yana da bukatu a matsayin sa na dan adam. Cin abinci, sutura, kai hatta kamar ma misali abinda zai yi amfani da shi wajen yin wanka. To baya da shi, idan ko baya da shi dole ya nemi hanyar da zai samu domin ya biya wannan bukata. To idan ko hanyar da zai nemi wannan bukatan shine ya nema a wajen wani ga tsammanin cewa gaba zai samu ya biya, dole ya nema. To sai dai kuma wajen neman dama su kansu masu karban bashin, kamar yadda Malam Mustafa ya magana cewa masu bayarwa suna da bayarwa ta fuska biyu. Masu karban ma haka ne. Akwai waɗanda suka karbi bashin haƙiƙa sun karbi bashin da niyan su biya. Akwai kuma wanda dama ya karba bai da niyan ya biya din. Idan waɗannan waɗanda sukan karba ba su da niyan su biya, shine idan wancan abubuwan da ke faruwa na samu tashin hankali, a samu fada da makamantun su tsakanin abokai ko mazaunta tare, yakan faru. Duk ba abin da baya faruwa akan irin wannan.
Yanzu bari mun ji daga gare ki Sa'adatu. Shin haƙƙi ne ga makauci in ka je neman bashi ya baka?
Ƙwarai da gaske haƙƙi ne, amma in har kan cewa kai zuciya ɗaya ka je kana da niyan zaka biya shi, haƙƙi ne ya baka. Tunda kinga a musulunta ma an ce ko abinci ne makwabcinka yake dafawa, idan ka ji ƙanshi haƙƙin makwabtaka ka bashi. To balantana kuma in ya shiga cikin wani halin rayuwa. Yanzu kamar misali ni dai ina ganin kamar kanta idan mutum ya yanda rayuwa ta zo masa ya dau hakuri zai iya cimma burinsa. Yanzu kamar a Kano wallahi wani bai da abin da zai ci, amma ya shiga kasuwan kwari ko cikin kasuwar rimi a lokacin yana hada 700 ko 800 sai ta ga ta fi gida, ya dauki da koko ya je shago ya tsaya an yi ciniki ya dan har hada ya koma gida kenan, sai kuma gobe ya fito.
Wato kenan ba dole sai ci bashi.
Gaskiya ni dai ina ganin kamar ba dole bane.
Ya cin bashi dole ne Mustafa?
Akwai lokacin da yake zama dole.
Anya dole nan ba sa kai bane?
Ba sa kai bane. Akwai abin da zai iya tasowa, abin da ake cewa buƙatar gaggawa. A lokacin babu yanda zai yi. Dole ya nemi tallafi ga wanda yake ganin ya cancanta ya taimaka mishi da bashin nan. Sai dai kamar yadda dan uwana da ita ƴar uwata suka faɗi. Gaskiyar magana kamar yadda ya faɗi cewa wasu suna karɓa ba da niyyar biya ba. Domin masu shi din mafi yawanci suna son su taimaka. Waɗanda ba su son su biya su ne suke kashe wannan hanya. Ai bashi taimako ne.
Kuma su ne suka fi yawa kila ko?
Eh to, ba za a ce su suka fi yawa ko su suka kasa ba. Matsalar shi ne kamar haƙiƙa akwai ni a gani na akwai lokacin da yakan zama dole a ci bashi, domin akwai abubuwan da ya zama na dole sai ka yi su. Misali magidanci yana da iyalai, sai abu ya faru rashin lafiya baya da komai. Kaga anan dole ne zai nemi abin da zai yi jinya ma wanda bai da lafiyan nan, ko kuma rashin abinci. To amma in aka dauke shi a gaba daya, za a iya cewa akwai wasu abubuwan da wasu sukan dauka su dora wa kasu wanda bai zama dole ba, wanda kuma akan haka sukan je su ci bashi domin sa, wanda shine gaskiyar magana bai kamata ba. Abin da ya zama dole harkan abinci, harkan rashin lafiya, wannan ya zama abin da mutum ba zai rayu ba sai da shi. To amma abin da duk mutum zai iya rayuwa bashi, bai kamata a ce yayi bashi domin sa ba. Domin bashi in an dauki kuma janar maganar bashi a addini, da ba don bashi ya zama cikin addini ba ma da ba za a yi magana akan bashi ba. Domin wanda ma ya bada bashi yana banda kasancewan taimako da yana da lada, haka shi wanda ya biya idan ya biya akan alkawarin da suka yana da lada.
To bari mu dawo ta fannin addini ga malami a cikin mu Mustafa, a ina ne bashi ya zama addini?
To misali inda bashi ya zama addini kamar yanda dan uwana Malam Muhammad Lawan ya faɗa, shine lokacin da buƙatar cin ta tashi. Misali ina kasuwa, wannan yana kasuwa, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da babba da ƙarami to ku kiyaye shi, ma'ana ku rubuta shi. Kuma mafi yawanci abin da ke kawo matsalar doka ce ta Allah, in an ci bashin a rubuta, to mu sai mu dauka cewa ai ba komai, shi yake kawo
matsala. Matasan yanzu suna rubutawa?
Abin da ke kawo ma rigimar kenan, kuma har ya kawo a kai ga an zudda jini ko kuma an ɓata zumunci ko kuma ya zamanto dangantaka ta zamanto babu ita, wannan rashin rubutawa shi. Amma da za a rubuta a kiyaye kamar yanda ya faɗa, in biya kan lokaci ni da na dauka, kai da ka bani zaka ji dadi. Har misali zaki ga irin waɗannan ake yi da su, da wane ne na ba da hankali na kwance mai duke kenan. Haƙiƙa duk wanda ya dauki bashi da niyyar zai biya, manzo Allah ya ce Allah zai taimake shi zai biya. Duk wanda dauki bashi da niyyar ba zai biya ba, to ba zai biya shi ba.
To waɗanda suka suke daukan bashin ba da niyyar biya ba, kamar su ne suka fi yawa ko Sa'adatu?
Su ne suka fi yawa, albishirinki. Akwai waɗansu ma wanda wallahi in suka ci bashin zuwa suke sa ayi asiri irin tsafa-tsafa na rufe bakin da ma ba za ka iya tambayan su ba. Ko kuma akan wannan bashin su nemi neman sallotar rayuwanka ko su nemi illata maka da ko kuma su nemi illata maka wani abu, wallahi tallahi za su ci bashin amma kuma sai su nemi ma kanta inda ma ba za ka iya magana dan kar su biya ma ba za ka iya tambaya ba ma.
To ina ga matasa da muke da labarin wasu ma yanzu har batun sunna yin aure ma sai sun ci bashi.
A gaskiya cin bashi a yi aure ba addini ba ne, domin a ka'idan addini idan za ka yi aure akwai sharuɗoɗi da addini ta shimfiɗa, ciki kuwa babu inda aka nuna bashi. Amma sai dai in a ce bashin ita sadakin da za ka bayar ne ya zama na bashi, al'adun da muka ɗauka ya fi ƙarfin mu shi kan janyo haka. Amma maganan gaskiya bai kamata a ce a yi wato kaman baka da kuɗi kuma ka sake ɗaukan wani nauyi ne. Baka da kuɗi kam, ayya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan kana da bukatun aure baka da halin yin aure din, yayi mana umurni da mu dinga yin azumi. To kaga kenan ba a ce ka je ka nemi bashi don ka yi aure ba. Idan ka je ka nemi bashi ka yi aure, to yaya za ka yi ka ciyar da iyalin da ka aura din, ko kuma gidan da kake, gidan da zaka zauna da ita, ya zaka yi ka biya kuɗin hayin, misali in ba gidanka bane ko gidanku bane. To idan su gaskiya bai kamata ba, abin da ya kamata shine mutum ya hakura idan har Allah ya sa ya samu abin da zai iya ya ciyar da iyalinsa ya yi auren, to sai ya aure. Idan kuma baya da irin wannan abin din, sai ya hakuri ya ci gaba da yin azumi da addu'a Allah Ubangiji har ya bashi.
Mustafa, akwai waɗanda muka samu labarin cewa saboda wasu yanayi na zamantakewan halayensu, wato sun ɗaukan makansu wasu abubuwa da suka fi ƙarfinsu, yasa suke yawan cin bashi. Ga su matasa ba za su yi aikin neman kwabo ba, amma za su je su ci bashi. Yaya kake ganin wannan?
A gaskiyar magana, waɗannan matasa ko irin waɗannan al'umma, kamar a ce mazansu da matansu matasa masu wannan ɗabi'a, bai dace ba. Me yasa na ce bai dace ba? Domin in suka kalli kakanninmu da iyayenmu waɗanda suka rigaye mu da waɗanda muke tare da su, sun yi suna ba ta hanyar bashi ba, sun samu ɗaukaka ta goma shi cikin al'umma ba ta dalilin cin bashi ba, sun samu kima da daraja ga sauran ƙabilu da ake zaune da su ba ta hanyar cin bashi ba. To lallai mutum ya zauna babu sana'a ya ci bashi, na farko yana zidda mai mutunci, na biyu yana kawowa duk maganar da ya yi a cikin al'umma ba za a yarda da ita ba. Idan matashi yana so ya gina gidan shi ko ya gina al'ummar shi ta baya, to ya guji cin bashi haka kawai, kamar yadda dan uwana Mallam Muhammad Awal ya faɗa da ita ƴar uwata ta faɗi. Lallai in ba dole ba, kuma wancan magana da yake cewa ana cin bashi dan aure ita ma tafi yawa yanzu, musamman waɗanda suke bayar da bashi din nan, a ce wata ka rika kawo kaza, sai shi ɗaya rinka nuna wa mai cin bashin cewa ai zaka iya biya, ma'ana zaka iya haba ba wani abu, duk wata zan kawo kaza, yana ganin kamar ba komai. To in Allah ta sai ya jarraba shi ya ga wannan abin da yake neman bai samu ba, lallai nan matsala take faruwa. Ni ganin ido na da jin kunne na, na ga mutumin da yake kuka saboda ya ci bashi yayi lefe bai biya ba, an zo an tsare shi an je an kulle shi.
Sa'adatu, me zaki ce ma waɗanda suka ci bashin misali, kuma a zo a bi su a ce su maido kuɗin da suka ci bashin nan ya zama rigima?
To shawarar da zan ba wa matasa, su yi haƙuri su ɗauki yadda rayuwa ta zo, abinda suke da shi su yi kar su yi ƙarya. In mace kake so ka gaya mata kai ga abin da kake da shi, in ma ba da buzura ko ba zauren gidan haya kake, ka ce gidan haya ne, duk abin da zaka yi in ta ce maka ka zata ka ce ba ni da halin shi, kar ka yi abin da ya fi ƙarfinka. Yawa, ni dai shawarar da zan bayar kenan. In kuma wani lalura ne ta kama kana rashin lafiyar mataka ko wani abu, in ka san baka da hanyar samun wannan kuɗin, ka je ka nemi taimako. Kawai ka ce fi sabilillahi alaji ka taimaka min, makaucinka ne ko kawunka ne ko wani abu. Abin da ni dai shawaran da zan ba su kenan, kar su kuskura su ci bashi don aure ko don wani nuna mace ƙarya. To so ka yanda kake, in ba ta son ka, Allah ya haɗa ka da wanda take son ka a yanda duk halin da kake ciki.
Muhammad Lawan, kana ganin cewa lalaci ne ke sa matasa cin bashi?
To kun ji fa
waikam
eh safi da kin ji tattaunawar matasa ko
Allah dai ai cin bashi kam
eh sai a hankali kuma dama ai Bahaushe ma cewa in baka da kitsan wani gashin wanci
kada kace zaka yi
kitsan wanci
haka ne
eh sannan ba kyaukarya arziki wa gida ba danda yauwa
mutane dai abu a hankali
eh to yanzu kuma sai mu je kai tsaye ga mai fashin baki wato Ahmad Abubakar Dakta wanda yake dore karama a jihar Kano Najeriya domin mu ji shin wani fashin baki zai yi gaba da wannan magana yanda bashi yake shafa tattalin arziki tana akwai riga tana akwai abinci tana akwai makaranta
ya gaskiya kam
ya wato bari mu ji salamu alaikum
abubuwa da yawa
assalamu alaikum
wa alaikum
salam barka da yamma
yawa barka da warhaka
sannun mu da kokari
yawa ya gida
alhamdulillah alhamdulillah
to gani ga Maryam ga safira
to ina gaida
assalamu alaikum
ina gaida masu saurare gabaki daya
yawa barka dai to kaji muna magana akan cin bashi fa ta safina ta tace to wai mutum ma me zai dinga cewa ne in za a ci bashin nan mu ne me ake cewa
haka ne
da janyo kanmu saboda tsarin yadda al'umma take tafiya yanzu musamman a kasashen mu na Afirka shine mun mayar da bashin ya zame mana kamar tsari ne na rayuwa mutum zai ci bashin yana ganin shi a wajensa ba komai bane ba mu da plan ba mu da tsarin yadda muke tafiyar da gida a tsari na gaskiya yadda ka san idan ka haifi da bayan ka ya tashi yayi rarrafe kokarin ka kullun shine ka je ka sashi makaranta primary in ya gama shekara 6 nan kokarin ka shine ya za'a ya shiga secondary in ya gama ko ka nema masa jari ka koya mai sana'a ije ifara yi a kasuwa ko kuma wata sana'a da zai dinga yi ko kuma ka nema masa aikin gwamnati ko kuma ije babban makaranta amma kuma a tsari na gidanka baka da wani tsari na nawa ne yake shigo maka a sati nawa ne kai kuma kake kashewa mutum ne albashinsa bai fi 40,000 ba amma sai ya dora wa kansa hidima ta 80,000 ko ta 100,000 ka ko dole karshen wata in yayi ije ya dinga cin bashi ko kuma mutum ne yana da aure ya san ba gidansa bane gidan haya ne akalla a shekara zai biya kamar naira 50,000 ko 100,000 kudin haya amma sai yayi wata 11 kai wata 12 su cika shekara guda ta cika masu gida su zo suna tambaya ina kudin haya bai da ko kwandala mai gida yace to in bai kawo wasa kudin shi ba dole zai kore shi daga gidan dan isa waje kaga dole kaga mutum ya fita da gudu neman bashi ko kuma mutum ne yana gani matarsa ta yi ciki tana daukan ciki za ta gaya mai gida na yi ciki in ma ba ta gaya mata ba saboda kunya dan Bahaushe yana nan zai ga ciki nan yana girma wata 4 wata 5 wata 6 wata 7 wata 8 kai kanka ka ji lissafin nawa ka gaji gobe GV gata sai ta kai wata 9 wata ma sai ta haihu satin da aka haihu sai ga yana fita yana gurin abokanansa wallahi mata kace ta haihu ragon suna nake so ko baki ko kuma maula to dan me mu al'ummar mu ba za mu zo nan mu dinga tsari ba tsari dan fa musulunci ya koya mana bashi idan zaka karba bashin ko karban bashin zaka yi sai da Allah ya saukar da aya guda wadda ta fi kowace aya tsaho a cikin alqur'ani ya koya mana yadda in ma zaka karbi bashin sai an yi a rubuce an rubuta ni wane na karbi bashi a gurin wane zan biya shi lokaci kaza Allah da ya tace bayani yace ba wai ku bi za ku yi ba sai kun nemo shaidu guda biyu sun rattaba hannu sun ce suna nan akai a gabansa akai amma yanzu ba haka ake ba mutum kawai in ya tashi da safe ba ruwansa ya tafi nan ya karbo bashi ya tafi nan ya karbo bashi ya je ce ya karbo bashi sai mutum ya fadi ya mutu sai kaga an zo ana cewa wane na bin shi bashi wane na bin shi bashi dan kudin da yake da shi ya tanada ko kuma gidansa da yake da shi in an sayar ba zai iya biya masa bashi ba idan ma'aikacin gwamnati ne nan ne ma abin ya fi samun matsala kana daukar albashi naira 50,000 misali a ƙarshen wata amma mutane za su dinga zuwa suna kawo maka bashi na takalma bashi na atamfa bashi na buhun shinkafa wai abun haushi sai mutum a kawo masa misali buhun shinkafa karamin buhu 10,000 idan ya siya bashi sai ya zagaya ije kantin kusa da gidansa ije ga buhun shinkafa ɗan gwamnati 10,000 ba wani abin da ya samu wani ya ɗau 5,000 ya bashi wani ya ɗau 6,000 ya bashi wanda zai bashi ma da daraja kenan ka auna ka gani ka sai abu bashi 10,000 kai kuma ka zo ka sai da shi 5,000 saboda shi abin da yake bukata kawai bukatarsa ta wannan lokacin idiyata in ya zo idan an ɗau albashi sai ya je ya ciro 10,000 nan dole ya kai wa mutumin nan in ba ka masa zo su dinga rigima a ƙarshe sai ka ga ɗin albashinka 50,000 ne saboda kana karɓar bashin kaya ka je ka karya kuɗin ka siyar ƙarshen da a ƙarshe in albashin ka same shi bayan ka biya bashi da kai za ka tashi da naira 3,000 ko 5,000 wannan shine halin da muke ciki to ya kamata a ce mutum a gidansa yana tsarawa ba laifi bane ka samu takarda littafi ka dinga rubutawa ko kai abin da wasu suke yin dabara idan albashi ka dauka duk wata sai ka zauna kai da matarka ku lissafi in ma kana jin tsoro kar a ce matarka ta fi karfin ka shiga daki kai kadai samu envelope raba wannan danyen shinkafa sasha envelope ka ninke ka ajiye wannan kudin manjada sasha envelope ka ajiye lissafin kudin makarantar yara kullun zan dinga ba su naira 200 to 230 riga ka ninka shi ka sa a cikin envelope ka ajiye sai kuma me ka duba ka ga menene a gidanka bukatar ka ta kusa wadda tafi wadda kake bukata lalle 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 bukatar ce ta rayuwa duk kai lissafi ka ace ka ajiye sai ka dinga daukan kudin ka tai da kanka ka ga ba da bashi ka tsara komai kuma idan yana da kyau jama'a ba wai karamin ma'aikaci ba 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 dan kasuwa ba 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 wanda yake da sana'a ba ka dinga dan ajiye wani abu a asusu ko yaya ne saboda kar ka tashi wata ran baka da lafiya a gidanka baka mutu ka ne ma ba ka tashi ba wani bai da lafiya a gidanka ko kai baka da lafiya iyalinka ka bar su
to Ahmad Abubakar ai yau zaka ji ya hakuri ban katse ka ba mala Ahmad zaka ji ai kuma ai mukan ce ai Allah ne zai kawo ai bakin da Allah ya tsaka ai zai hana shi abinci
wannan tabbas shine misali tunanin yadda mutane suke yi amma shi ilimin tauhidi ba ake kifa ilimin tauhidi abin da ya nuna mana lalle ubangiji shine yake biyan bukatar kowa ubangiji shi yake bamu abinci ubangiji shi yake bamu lafiya amma ba zaka zauna a gidanka kai kace eh zaka ji ka koshi ba a'a sai ka fita ka nemo sai ka fita kai sana'a malam ba zaka taba zama a gidanka wai kana jiran abinci izo maka ba ƙarya kake musulunci ba kai koya mana ba sai ka fita kai sana'a kowane ne kai malami ne kai ko na addini ne ko ku a'a a zaune kace kawai ko kuma shugaba ne dagaci ne kai ko sarki ko wane ne babu wani dan adam da aka ce ba zai sana'a ba ko menene in fact duk tsarin duniya ya tafi akan ka je ke sana'a ka samu kudi ka biya wa bukatar kanka bukata ka biya wa iyalinka bukata amma kuskure ne mutane su zama na zauna gari banza sai dai a zauna ana jiran wani in ya zo a dinga daga masa hannu ka tashi ka je kana bibiyar shi ko maula ko kuma neman bashi bashin nan fa ba daidai bane in ka ga mutum ya ci bashi an ce daidai ne to wata matsala ce ta zo masa wanda ta fi karfin sa a lokacin duk yadda kake manage kake tsari ba yadda zaka irin wannan dole sai ka je ka nemi bashi to shi ma sai a bi tsarin musulunci ko naira 10 ko 20 karanta a samu takarda a dinga rubutawa a dinga nuna wa iyali in ma baka san matarka ta sani samu wani abokinka ka dinga gaya mai ni fa wani nabi na bashi ga takardar da na rubuta saboda ko ta Allah za ta kasance da Allah ku je ku tsaya a biya min kar ka zo ka mutu gabar kanka da nabi musulunci ba abin da ya tsara cewa in ka mutu ba za a kai ka abin ne ka ba sai an bincika an ji wa yake min ka bashi an biya haka musulunci koya mana to dan me mutane za ku dinga wasa da bashi bayan Allah
yawa Ahmad eh malaman ajiya ko karan nan taka ta bayani sai Allah ya kai mu mako mai zuwa saboda in baka manta ba mu gama tattaunawa mu ta matasa ba wanda sun kwararo su ma bayani tiryan tiryan kai ma haka zaka kwararo zaka bayani wani ba nagode sosai
nagode nagode
yawa masha Allah to
mun gode mun gode kwarai
Amin.
To kun faji Malam Ahmad ya dauko bayani malai dan me
ai Malam Usman akwai akwai wani magana it's karin magana da Larabci trust in God but try your camel
ka daura rakumin ka sannan sai ka
ko kai imani Allah ya ba ka ce ku kwanta wai Allah ya shi ta shin ta muke ka kai komai ka nema mu kanka
wai wani wani wata mata ce mai hikimar magana nace mata kin san Bahaushe yana cewa wai randa na daka Allah ke ba ta ruwa sai ta ce eh amma za iya a kawo ruwan kuma daga tulin da za a juye a cikin randan sai tulin ya kubce sai ya fasa tukunyar har ta dake
to Allah ne sauki
amin amin to ai haka yake
komai na son tsari kam
dole daga gidan zamu dakata saboda kusan lokaci baya jira amma kuma kar a manta gobe iwar haka yan Allah ya so kuma zamu sake dawowa karfe 4 da rabi a gogon Najeriya kenan Niger kamar da sadi don yin wani sabon shirin na yau da gobe yau wato safinatu mun tsaya a nan wannan sakonin naga ba za su samu shiga ba
gaskiya kam
to haka yake to yanzu duka a madadin
Maryam Bashir Bugaji Safina Tsada Sodangi
to da kuma Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin kamar yadda aka ji shi da ma injiniyan mu ne Greg sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku kai tsaye ta shafin Facebook da Twitter da ake sauraron mu kuma ake kallon mu to ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka ke cewa Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe mu zama lafiya
wasan kokowa bata mance ba wasan ne na motsa jike dukkan su bata share ba yau da gobe murya Amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba ina ba waka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai